لنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. يومنا 21 ga watan al-Muharram, jira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447, wanda ya daidai da 16 ga watan 7 shekara ta 2025. Muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Muna cikin kitabul jihad, littafin da yake bayanin jihadi fi sabilillah. Haka ne ko? Ana hadisi za mu tashi kanshi. Na ma na yi tambayi ne don yin sakana biye da nuku. Malam ya ce, wa an makhulin radiyallahu ta'ala an, أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله تعالى عنه. وأما مكحول عن كروان يسرق مكحول رضي الله عنه، Allah ya kara mashi yarda, shi makhul ba sahabi bane, tabi'i ne, almajirin tabi'ai ne, amma dai ana iya ce mashi radiyallahu anhu da niyyar addu'a. Kana iya yi ma duk musulmi addu'a ka ce radiyallahu anhu, Allah ya yarda da shi, amma asali bambantawa ake yi radiyallahu anhu ta sahabbai ce, rahimahullahu kuma ta tabi'ai ce da waɗanda ke bayan su. To shi makhulin nan wato ƴantaccen bawa ne daga cikin ƴantattun bayu waɗanda aka samo su a ainihin ƙasar Kabul. Ina ne ƙasar Kabul take? Afghanistan. Can ne Kabul ko? Kabul. Kabul take. Kabul. To saboda da Turanci in an tashi karantawa muka sa wasu haruffa dole a sha a ce Kabul. Amma Kabul ce. To kuma yana daga cikin mutanen da wato Allah ya ba su ilimi fitattu a ƙasar Sham sosai. Har sai da ya zama zamanin shi babu wanda shi ya fatawa. Yadda yake cewa asalin shi wane ne? Bawa ne da aka kamo, amma ya dage ya karatu. Karatu sai mai da ya da. Aka karatu yake. Karatu yana mai da ka daga bawa ka koma da. Daga kaskantacce ka koma mai girma mai daraja. Cikin malaman shi akwai Anas, akwai Wasila. Cikin sahabban Annabi. Yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, lalle annabi sallallahu alaihi wasallama nasaba al-minjaniqa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa ko ya tilla majawjawa, shine minjaniq, wato wata na'ura ce irin ta mutanen da wanda idan ana so a kai hari ga gungun mutane ba yiwa a kai masa hari, to sai a yi amfani da wani abu kamar majawjawa ka, in an juja sai a saki, sai ji ya fada ko duwatsu ko kuma wani abu da za a kullewa kamar bam irin ta yanzu amma can zaruruwa ne da sauran za a kunna mawuta da wasu sinadarai a sa da ya fada cikin su sai ya fashe annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu mutanen fa'if haka ala li fa'ifa kan mutanen fa'if muna ganewa ko malai yace akhrajahu abu dauda fil marasil abu dauda ya fitar da shi a cikin marasil domin wannan hadisi ne mursal domin makhulu tabi'i ne ba sahabi bane to kuma sai yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace haka da hadisin da tabi'i yace annabi yace to ana ce mai mursal to kuma bangaren hadisi da'ifi yake yawa sai in an samu su ta wata hanya to sai ya zamanto mi in hanya tana da inganci sai ya zamanto ingantacce ne wa rijaluhu thiqatun amma wadanda suka ruwaito shi amintattu ne mana ana karban hadisinsu sai dai matsalan haka din duk mutanen da ke cikin sarka hadisin ingantattu ne amma matsalai shi makhuli tabi'i ne yace annabi yace alaihi salatu wassalam ووصله الأقيلي ما لم أقيلي يا سادة الدشي أما بإسناد ضعيف ده إسنادي ملوني أنا علي رضي الله عنه ده قال الله يكالا مشهد منا قاني هكو تصور هكا كينا حديث ينا نونا أن يعتبي ما ده قال سامو أكر ويتوش دواتنا باتنا كريم لوني كي قريتي amma dai malam ya kawo hadisin ne domin ya nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka kuma akwai halaccin yin haka mutanen fa'if ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsare su tsawon kwana 15 ba hita ba shiga a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya rike su ya samu su takunkumi ba hita ba shiga a cikin garin su ko gidajen su tsawon wata daya a wata riwaya kwana 40 ma'ana dai hadisi dalili ne akan cewa ya halitta a kashe kafirai idan suka tsaya cikin gidajen suka keta wa suka rihi gidaje irin wannan manyan gidajen da muka yi magana ya halitta a kashe su da wannan majaujawa din kuma haka za a yi kiyasin wani wannan majaujawa din akan majaujawa muna ganewa ko daga cikin ainihi abubuwan da ake cillawa ake halbawa daga nesa domin su kashe mutane tunda an yi haka kenan ya halitta a yi amfani da wato idan ana yaki da kafirai a zamanin da ayi amfani da waɗannan abubuwa irin na yanzu irin makamai irin su abin nan tankan yaki sharri kwamba da sauransu da kuma wannan bindigar da ake ɗorawa nan da ta yi a nesa in ta je kuma bambuci yawwa misali sunan ta ko ko kaji ya halitta yi shi ne malam ya kawo dai nuna mana halittun yin haka ya halitta idan ana fada fa idan ma ana fada tsakanin musulmi da kafirai ba wai haka kawai ba ba haka kawai sai a halbe su ba dan suna kafirai sai in ta kaba kuna fada da ku da su Allah ya samu dace wa Anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama dakhala makkah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin makka wa ala ra'sihi al-mighfar alhali akwai hula ta yaki ga kanshi ita ake jima al-mighfar ma'ana wannan hullar ta ƙarhi hullar ƙarhi manzo Allah ya shigo makka da ita wannan ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna cewa manzo Allah ya shigo da yaƙi ne garin makka ba ya shigo da rishin yaƙi ko manzo Allah ya shigo ba da harama ba domin mai harama ba ya shiga yaƙi ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ba da haraman umara ko aikin hajji ya shigo makka shigowar shi ta shekara ta 8 ba ya shigo ne da mi da niyyar yin yaki da shi da mutanen makka masala ce dai ta sabani wasu na ganin manzo Allah ya shigo ba da yaki wasu kuma suka ce ya shigo to dalilin waɗanda suka ce ya shigo da yaki ɗaya daga cikin dalilan ke balamma nazahu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hidda wannan hullar ta ƙarhi ja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam faqala sayyidi ibn khatalin dan khatal wani mutum ne daga cikin kafirai muta'alliqun bi astaril kaaba yana rataye da wato sutarar Kaaba mana ya je ya rike sutarar Kaaba haka mana dan ka a kashe shi me yasa ya ka saboda manzo Allah ya bada sanarwa a kashe shi shi Ibn Khattab din nan da kafiri ne musulunta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura shi karbo sadakan mutanen shi yana da wani bawa sai yasa shi yanka mai dan akuya yayi abinci su ci shikenan sai kwana ya dauke bawan bai yanka dan akuyan ba bai abincin ba da ya tashi ya ga ba ya abincin ba sai ya kama bawan ya kashe ko kuma yana da wasu ƴan mata guda biyu kuyangun shi ne bayan shi ne guda biyu suna mai waka cikin waka sai suke zagin annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba wannan abin da wannan bawan nashi ya bai bai yanka mai rago ba bai mai abinci ba kawai sai ce ya ma bar addinin musulunci kuma wannan ƴan mata sai suka juye waken su suna zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai labari yayi soma manzo Allah ya ce an gane shi a kama shi a kashe to shine fa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo Makka sai aka ce wanda kace a kashe Ibn Khattab ga can ka san mutum ya shigo Kaaba to shikenan ya ce man da kalahu kana amina tun gargajiya da ma haka nan ne ko laifi mutum ya ba in ya shigo cikin Kaaba shikenan aka ce barka hituwai aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike Kaaba ya rike zanan nan na Kaaba ya rike fa kala sai manzo Allah ya ce ku tukturu ku kashe mani shi kawai da san Kaaba ya aika zuwa nan aiki muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito shi ina wannan hadisi kamar yadda muka ce dalili ne da yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Makka ba da haramin aikin ibada ba a ranar da aka yi gudun Makka saboda manzo Allah ya shigo yana bi fada saboda yana sanye da kulla ta ƙarfi ta yaki mun gane ko sai dai wannan malamai suka ce ya kadaici manzo Allah ne kawai kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma domin Kaaba harami an haramta yaki a ciki muna ganewa ko ba a yaki ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma cewa wa inna ma uhillat li sa'atan min nahar yawan zala cewa an halatta mana yin fada a cikin garin Makka wani lokaci na rana yawa daga safiya ne zuwa al'asar aka yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama to abin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da umarni da a kashe wannan mutum wanda yake ce ma Ibn Khattab wanda ɗaya daga cikin mutane ne guda tara waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a kashe su manzo Allah ya ce ko da an same su cikin Kaaba sun rike Kaaba a kashe su to cikin sai aka samu guda shida sun musulunta manzo Allah ya kashe uku daga cikin su akwai wannan Ibn Khattab din nan shi kuma mai riga mun ji irin abin da ya aikata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ridda yayi ta daga musulunci kuma bai dawo ba kuma ya bari ana zagin annabi ana ba manzo Allah hijai ana zambo ga annabi sallallahu alaihi wasallama idan kaga ya yarda da a ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzo Allah ya kashe shi saboda aikata da ya aikata a cikin addinin musulunci muna ganewa ko kuma wannan malamai suka ce daga ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna cewa wato ba haramun bane a tsaye da haddi a cikin me a tsaye a cikin harami kuma bai kamata a jinkirtar da shi ba daga lokacin shi ba yawwa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe shi kuma kaga ya haddi ne aka mishi haddi ne mai narida ya yi ridda ga addinin musulunci dan mai yana musulmi ya bari kuma malamai sai suka yi sabani a ko ya halitta tsaida tun daga wani abu ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya halitta a tsaida haddi a cikin wato harabin Makka Imam Malik da Imam Shafi'i suka ce ya halitta yi kisasi a tsaida haddi a cikin kowane wuri a cikin kowane zamani saboda dalilai masu tarin yawa daga cikin su akwai wannan dalilin yawancin malamai kuma suka ce a'a ba za a tsaida wato haddi a ko ina ba musamman ma a cikin harami saboda Allah ta'ala ya ce man da khalahu kana amina duk wanda ya shigo cikin harami ya zamanto amintacce kuma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yusfaku biha damun Allah ya ce ba a zubar da jini a ainihin Kaaba haka dai malamai sun yi ta maganganu da yawa a wasu gaban manta tsakanin wanda ya laifi waje ya zo ya shigo ciki da wanda ya laifi ciki wanda ya laifi ake magana in ya shigo ciki kaga wa man da kalahu kana amin kai laifi sai ka rugo da gudu kalabi sai a kyalin haka hita amma wanda ya laifi ciki to ba zai hita ba sai an tsaida mai iyaka sai an tsaida mai haddi to kada Allah ta'ala ya ce a tsaida mishi ko yauwa haka dai malamai sun yi ta maganganu an sahabbai da tabi'ai duk sun yi sabani kan wannan Allahu ta'ala alam Allah ya samu dace wa an sa'id ibn jubair radiyallahu anhu an karbo hadisi daga sa'id dan jubair wannan ma mursali ne sai dan jubair ma tabi'i ne ba sahabi bane muna ganewa ku yana daga cikin wato tabi'ai almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yayi karatu Abdullahi dan Mas'ud yayi karatu Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Umar Abdullahi ibn Zubair Anas dan Malik duk yayi karatu wurin su kuma shine wanda ya rasu ta hanyar kisa sai daga cikin gwamnoni na zamanin shi ya kashe shi shekara ta 1095 bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1105 kenan bayan manzon Allah ya wafati kashe shi aka yi gwamna daga cikin gwamnoni ya kashe shi wanda ake cewa Al-Hajjaj ibn Yusuf kuma cikin watan Ramadan ya kashe shi to shi ma ashe dashi na tahe a cikin dai wannan shekara shi ma Allah ya karbi rayuwar shi ya kashe cikin Sha'ban shi kuma ya mutu cikin watan Ramadan da ke son cewa muna ganewa ku wannan shine Sa'id dan Jubair wanda an ce lokacin da za a kashe shi da ya mai da gaban shi gabas kamar rago za a yanke shi sai karanta mai aya wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram shikenan sai ya juya shi yamma sai karanta mai walillahi al-mashriq wal-maghrib aina ma tawallu fa thamma wajhu Allah inna Allah wasi'un 'alim sai da gabas da yamma ai duka ta Allah ce ya ce ka koyi maza kwashe mani shi Allah ya kiyaye annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qatala yawma badrin manzon Allah ya kashe ranar da aka yi yakin badar salasata mutane guda uku sabran manzon Allah ya kashe su sabran ta hanyar tsaida su a halbe su a tsaida mutum daga nesa a halbe shi yake cewa irin da yadda ake yi idan mutum ya yi laifi naka kama shi kamar yadda ake ma barayi wani bangare na Najeriya da sani ba ko har yanzu ana yi inda za a zo a darbe barawo ga tano ga drum a darbe shi haka kowa ya zo kallo barawon ya zama to dan fashi ne yana kashe mutane ko ya kashe wani naka yanke mai hukunci sai a zo a yi mai haka kuna kallo a zo pap 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 a saka mai wuta shekarun baya da ana yi to shi ake ce masa sabr a kashe mutum yana tsaye a samu gwanin halbi ya halbe shi to manzo Allah ya yi mu mutane guda uku haka na ranar yakin Badr muna ganewa ko mutanen guda uku sune Qu'aima ibnu Adi da An-Nadr ibn al-Harith da kuma Uqba ibnu Abi Mu'ayth su uku manzo Allah da ya kashe su a tsaye abinda yake nuna kenan halaccin yin haka ko yawwa ya halitta a kashe mutum haka yadda an ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana muna ganewa ko manzo Allah ya hana a kashe mutum safran to amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka saboda ya nuna mana hanin wancan na menene ba na haramci bane na karhanci ne ko makruhi ne ba muharram bane saboda haka ya halitta a kashe mutane ta hanyar a kashe mutum yana tsaye a halbe shi akhrajahu wanda manzo Allah ya na shine wanda babu dalili ko kuma wanda wasa ce hatta sun so manzo Allah ya na ko dabba manzo Allah ya na a mata hakan a zo haje wani zakara ko haje wata akuya ina gonan halbi ko barewa tunda dai yanka ta zakai ko yanka ta kaku ba ta wahala a samu gonan halbi da kibi a pap tak yazo ya cike mata ciki ai ta kuwa eh ya iya halbi wannan aka hana amma in ya kama kashe shi za a yi kisa na addinin musulunci to irin wannan tsarin ya halitta ai ba laifi bane muna ganewa ko mallan yace akhrajahu abu daud fil marasil mallan abu daud ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi marasil kaga shi ma wannan hadisi ne mursali wa rijaluhu thiqat mutanen shi amintattu ne sai dai kawai sayyidu dan jubair yace annabi yace sallallahu alaihi wasallam alani kuma shi mai zamani tare da maiki ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace wa ne Imran ibn Husayn radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Imran ibn Husayn yarda Allah ta kare tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fada ya rajulain ya fanshi mutum guda biyu min almuslimina daga cikin musulmi bi rajulin mushrikin da wani mutum mushriki ana manzo Allah ya mika mutum mushriki aka bayyana musulmi biyu akhrajahu at-tirmidhi wa sahahahu imam at-tirmidhi ya fitar da shi kuma ya inganta shi wa asluhu inda muslimin asli shi yana wurin imam muslim hadisi dalili ne akan halaccin mi akan halaccin fansan musulmi wanda aka kama da kuma mushrikin da aka kama daga cikin mushrikai alqurani ma ya nuna haka idza laqitum alladhina kafaru fa darba ar-riqabi hatta idza adkhantumuhum fa shuddu al-wathaq fa imma mannan ba'd wa imma fida'an hatta tad'a al-harb awzara dalika walaw yasha'u Allahu lantasara minhum ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم فاما من بعد واما فداء اذا كوكا كامو كفري كوكا ريكي سو تو كودي كويابي مسو اما تمنون من كودي كوي مسو بايوا كوكالي سو واما تفدون فداء ko kuma ku fansar da su ku karbo wadanda aka kama muku ku saki wadanda kuka kama musu to shine na ake magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fada ya fanso rajulain min almuslimin mutane guda biyu daga cikin musulmi bi rajulin min almushrik da wani mutum daga cikin mushrikai wannan ya nuna ana yin haka kenan ko kuma biyan malamai sun tafi akan haka amma Abu Hanifa yace shi bai yarda ba in ba mamaki bai san hadisin ba bai ji shi ba yace ban saba ta halitta ba ko dai a kashe ko kuma a maida ya bawa kawai kafirin da ko kamo ga hannunku ko dai ku kashe shi ko kuma ku rike shi matsayin bawa shi kenan kawai amma Malik ya kara yace a ana iya fansar shi ana iya duk abinda Abu Hanifa ya faɗi haka ne ana iya kashewa ana iya bautarwa sa'annan kuma ana iya fansarwa mataki guda uku ne kisa Allah ce ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arad ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim saboda akwai dama wannan ko dai a kashi ko kuma a fansar ko kuma a gautar duk wanda aka yi abin yana komawa ne zuwa gaba zuwa ga abinda shugaban musulmi yake gani ya dace ya dace da wa ya dace da musulmi abinda yaga cewa zai amfani musulmi sai ya aiki da shi ba wai ya dace da shi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya abku gare shi ya kashe kamamman yaki fursuna uku ba din nan wanda muka ce yana cikin mutane guda uku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kashe su suna tsaye to akwai shi an kamo shi wurin yaki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a kashe shi yaran kaga an yi hakan sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fanso da kudi manzo Allah ya fanso kamammun da aka kama yakin Badar a wurin kafirai haka nan ma yafewa a kyalin su da ya faru cikin baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi baiwa akan wani mutum da ake ce ma abi izza ko abi azza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi mashi ranar yakin badar amma manzo Allah ya ce mai kai ya kara komawa yaki sai ya kara shiga yaki to shi ne na lokacin da tunda an yarjeje ne an sake ka ne akan ka kara yakan musulmi ka je kai kafircin ka amma kake yaki musulmi sai ya koma yakan musulmi yake nan da aka zo yakin Uhud aka kamo shi sai manzo Allah ya ce ya kashe shi tunda an yi alkawari da shi ya saba anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yuldahu almu'minu min juhrin marratayn ba asaran musulmi daga rami har su biyu in kaga musulmi ko mu'mini ya sa hannu ya cikin rami an sare shi kuma ya kare me da to ya zama sakarai ko ba haka bane yawa in ka sa hannunka shikenan sai ma ka bar wurin gaba daya ma'ana duk lokacin da aka yi dare ka so daya aka yi so biyu kaka ce sai an kara na uku to baka san na uku ya zai kasancewa ba in ka zura hannu aka sare ka ka kara me da aka sare ka to na uku tana yiwa a riki a cire maka hannun gaba daya sai kana ganin shi to sai ya hito babu shi in kai rishin sa ma da kai a jayiki zaka musulmi mai wayo ne kaga ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yarjejeniya da shi cewa kai ya kara komawa yake amma ya sake shi saboda kirkin annabi amma ya ce kakka kare ya kan musulmi sai ga ya an yakin hudu an kara kamo shi kuma manzo Allah ya ce baka bari ba kenan ko yanzu shi kenan manzo Allah ya ce la yuldawu almu'minu min juhrin marratayn ba asaran mu'mini a cikin rami da har so biyu to da aka kamo mu dai shikenan an gama haka ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama kafirai ya dauke su matsayin bayi ya bautar da su amma kuma daga karshe manzo Allah ya mira su iya kamar mutanen makka kada manzo Allah ya zo gaba daya wanda ba bai musulunta ba ya zama bawa amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masu me kuke tsammanin za a aikata gare ku kuka ce ai kai mutunan kirki babanka mutunan kirki ɗan gidanku duk mutanen kwarai ne ai ku ɗan kyauta ne ɗan baiwa ne mun san ba abin da za ka mun Allah ya ce to kowa ya tafi nasa kishi kowa ya tafi kama harka gaban shi a daga mutane kuma sun ce to ya kyautata mu ya kamata mu kyautata mishi ya kamata mu shiga addinin shi kenan mutane ɗaya bayan ɗaya aka yi ta zaba ya rasulullah mun shiga addinin nan kada mun ga addini ne na mutunci da kirki da haka muna son wannan addinin naka to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya so da duk ya maida su bayi gaba daya saboda ya maida su din amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda dabi'un shi da halaye na kwarai manya da ke gare shi sai ce shikenan kuma izhabu fa antum mutlaqa ku tafi dukkan ku kowa an sake shi ana kowa ya zaman toda ku tafi Allah ya samu dace to saboda haka dai hadisi yana nuna mana cewa ya halitta ayi haka ya halitta ban shi musulmi da musulmi ayi musanya irin wanda ake ta yaki tsakanin kasa da kasa tsakanin gari da gari tsakanin musulmi da kafirai ya halitta musulunci ne ya koyar da wannan Allah ya samu dace wa an sakhri bin al-aila an kalbo daga sakhri dan aila annan nabiy sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da abinci Allah su kare tabbata gare shi qala yace innal qauma lalle mutane idan aslamu idan suka musulunta ihrazu dima'ahum to sun kiyaye jinin su wa amwalahum kuma sun kiyaye dukiyoyin su akhrajahu abu dauda ya fitar da shi wa rijaluhu muwaththiquna kuma wadanda suka rawaito shi amintattu ne ana karban hadisi su saboda haka hadisi yana nuna mana cewa duk wanda ya musulunta daga cikin kafirai to jinin shi ya haramta duke shi ba ta haramta akan musulmi mana duk kafirin da ya shigo cikin addinin musulunci shi ke amma malam yasa ya kawo wannan hadisi yana nuna cewa idan aka kawo makafarai hari ana yaki da su aka kawo masa harin yaki ko su suka kawo hari wanda ya musulunta cikin su kashe shi za ai ba za ka kashe shi ba saboda ya musulunta ko dukiyar shi ganima ce ko ba ganima ba ba ganima bace saboda ya musulunta wanda ya musulunta jinin shi haramun ne kuma dukiyar shi ma haramun shi yasa malai ya kawo shi a cikin wannan babu amma ba haka ba ai sanannan abu ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum ala Allah an umarce ne yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah idan suka ce la ilaha illallah to sun tsare jinin su da dukiyar su sai da haƙin musulunci hisabuhum ala Allah ko hisabun sai na wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kenan hadisi yana nuna cewa duk wanda ya musulunta da san shi ba tare da fada ba to ya mallaki dukiyar shi kuma ya mallaki me ya mallaki kasar shi da garin shi wanda kuma ya musulunta bayan fada baya an yi fada to wannan shi ma ya tsare jinin shi ba na ba za a kashe shi ba amma dukiyoyi dukiyoyin shi gaba daya abinda aka rawaito cewa ganima ne malamai duk sun yi sabani cikin wannan amma dai malam ya kawo domin ya nuna cewa duk wanda ya musulunta ko da lokacin fada ne to shikenan jinin shi da dukiyar shi haramun ne ga musulmi su taba mashi Allah ya samu dace وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن كربه حديث رجا جبير بن مطعم الله يكرمه مس يردا ان النبي صلى الله عليه وسلم لله النبي صلى الله عليه وسلم قال في اسار بدر من ذا الله يا فدي ا cikin wato fursunan yakin badar law kana al mut'im ibn adiy hayyan da mut'im dan adiy yana da rai ثم كلمني في هؤلاء النتنا سأنن يمن مغنى أتكين ونن متانا مسواري لتركتهم له دانا برس قريش رواه البخاري بخاري يرويتوش أنكروا حديث لك جبير المطيم جبير المطيم بابا واند أكي مغنى kokuma dan wanda ake magana ne shi Jubair dan Mut'im ne Mut'im din ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yana da rai sai mana magana a cikin wadannan fursunan yakin da aka kawo yakin Badar da na suka mai suna kyale su ayo shi manzo Allah yake magana yakin Badar shekara ta biyu a Madina me yasa saboda Mut'im ibnu Adi lokacin ana Makka yayi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani taimako mai karfi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada garin Makka ya ce Taif da sunan da'awa da kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wataala mutanen Makka suka koro shi suka hado shi da wawaye da mahaukata suna tijiwaye suna mai kuwa manzo Allah ya jina jina sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karshe yazo zai shiga Makka yana tare da intaccen bawan shi Zaid ibn Harisa yace ma Zaid ibn Harisa ya zaba shiga Makka cikin irin wannan yanayin yace to bare in gani cikin mutanen Makka wane ne wanda yake da sauki sai manzo Allah ya tuna Jubair Mut'im dan Adi yana cikin mutanen da lokacin da aka yanke musu manzo Allah hudda dangin shi gaba ɗaya saboda shi yana cikin mutanen da suka kai komo suka yi ruwa suka yi tsaki aka kece wannan takardar da aka rubuta cewa ba a ƙara mu'amala da su Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ce to aje a gaya mashi. Ga yanan zai shigowa Makka ya bashi kariya. Zai shigowa Makka da kariyar shi. Aka je aka gaya ma Mut'im dan Ali. Aka ce mai Annabi sallallahu alaihi wasallam zai shigowa garin Makka. Amma ya ce yana son ka bai kariya. Yana da diya guda hudu ya ce kowa duki makami. Ku je ku tarbo mani shi ku taho tare da shi duk wanda ya tambaye ku ku ce ni baban ku ni ne na kare Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana kafiri ba bai shiga addinin musulunci ba baraka suka rako Annabi sallallahu alaihi wasallam Quraisha suka taso waye ce ka shigo garin mu garin su ne shi ma me me doka ga ba mun kore ka ba sai da yansa kace a baban mai baban mai ce mu je mu taho da shi Allahu Akbar to shikenan duk wanda ya tare sai su ga mai haka sai a ja baya haka sai da manzo Allah ya isa gida to wannan alherin ne manzo Allah bai mance ba manzo Allah bai da mantuwa an kama alheri har abada ba zai mance da kai ba shine manzo Allah ke ta wadannan kamammun kaga an kawo musu wurin yaki kafare ne amma da wannan mutunan da mana manzo Allah kamar yana cewa da yana dare da na rama abin da ya mani ya rasu lokacin baya dare to haka ake son musulmi ya zamanto baya mantuwa alheri kakka zamanto kaza ciki goge bakinki irin yadda muke rayuwa a yau haka muke mutum yama alheri daya ma biye ma uku ran nan yace ba shi kenan mutunan banza ne ka zama mutunan banza kai ma gurin Allah kai mutunan banza ne Allah yana son bawa mai godiya Allah ya ce ma annabi Nuhu innahu kana abdan shakura lalle annabi Nuhu ya kasance bawa ne mai yawan godiya ga Allah subhanahu wataala to ana son mutum ya zamanto da godiya ko alheri daya mutum yama ba biye ba uku ba ɗaya in ya maka bai kamata ka mance da shi to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake da haka annabi alaihi salatu wassalam yace da yana da rai ya mana magana a cikin waɗannan mutane annatna masu wari me yasa manzo Allah ya kira su da masu wari saboda kafircin su da shirkan su ba wai wari suke ba amma wari ne koi ne na ma'ana ba na hakika ba kamar yadda Allah ya ce mushrikai innamal mushrikuna najas mana mushrikai kamar najasa suke bala yaqrabu almasjid alharama ba'da 'amihim hadha Allah ya samu dace to kun ji abin da yasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yace da yana da rai ya mana magana a cikin su to da na bal mashi su bala kenan wannan yana nuna akwai halaccin wato barin a fansan wanda aka kawo wurin yaki da kuma yabe mashi saboda wani mutum yayi belin shi daga cikin manyan mutane wani mutum mai girma cikin mutane masu girma yayi belin shi to ana iya bada shi ba tare da sannan hadisi yana nuna cewa duk wanda ya ma alheri ya kamata ka saka mai da alheri ko da kafiri ne haka manzo Allah ya ce ko ba kaman ahsana ilaikum ma'rufan fa kafi'u duk wanda ya maku alheri ku rama idan ba ku samu abin da za ku ramawa ba to kuma yi addu'a kuma idan kuka yi addu'a to lalle kun saka mai da alheri kaka duk wanda ya maka saka mashi kai kokari ba dole sai ka mai da abin da ya maka yi biki ba kana ya saka mai ta wata hanya kaga shi yadda ya ma annabi shi manzo Allah so ya mai ta wata hanya ko yawa ko kuma Allah ya saka mai tunda ga dan shi ya musulunta
kwarai
kike ba da labarin Allah ya samu dace. Ko tambayi da
yau? San bakwai.
Biyu. Ko bara guri haka. Ko da sauran lokaci da yawa.
Da labi haisu.
Da labi ne ko?
Eh.
Suna da yawa.
Suna da yawa. Ina da kan sana. Biyu jan bakwai.
Wallahu ta'ala alam abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu dada. Kuri kuma Allah ya yi mana Allah ya samu gyara. Na'am.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wannan yake tambaya. Wai ana iya sa sunan Haidar.
Wai yana tambaya ana iya sa ma mutum sunan Haidar. Tun yaushe an yi an gama? Tsohon suna. A tsohon suna ko? Tsohon suna ne. Akwai wasu nan wurin cikin masu Allah ke karatu akwai. Ina ga akwai shigokin wani malam Haidara. Dacci tsoho ne. Bara ka tsohon suna ne. Kuma ma'anar shi ne zaki. Ɗaya daga cikin sunayen zaki. Kuma ɗaya daga cikin laƙubba ne na Sayyidina Ali. Ana ce mai Alil Haidar. Ma'ana Ali zaki. Ke za ka ke ganin duk mai suna Ali sai a zan ce mai zaki. An samu wannan sunan
na'am Allah
kora kai halitta a samu mutum Haidar ana kuma halitta hada biya ce Alil Haidar a gama bi ban matsala
Allah ta bi wai mace ce aka arma da ta zo sai mai gidan ya ta samu matsaloli to shine suke fada da uwar gidan da ita amare sai take ga da cewa kawai ta zo da farar kafa wato shine suke tambaya wai gaskiya ne ana iya samu mace ta zo da farar kafa a cikin gida ita samu matsaloli
wai ko gaskiya ne me tambaya farko
eh tambaya tace da akai arman suna zaman lahiya uwar gida da mijinta kuma samu na karuwa yanzu da akai arman amarya ta zo kawai al'amura sun canza har ya kai uwar gidan ta koma hada da amarya da cewa ita ce ta zo da farar kafa shine suke tambaya wai gaskiya ne ana samu mace mai farar kafa
wai wata bai wallahi ki tambaya mijinta ne ya karo aure a lokacin kai ya kara auren suna samu ana ta yawan samu amma tunda kai auren sai abin na taga baya haka kai ma babu ta uwar gida sai ta koma tana wada da amarya tana zarginta da farar kafa gare ta tunda ta shigo komai nasu ya tsaya wai ko da gaske ne akwai mace mai horar kawa musulunci babu mace mai horar kawa
Allah
kamar mutum baya makan shi Allah shi ke mabawa wajibi ne musulmi ya rungu makaddara ya aiki da ita muna gane wa ko ya kamata ba ga musulmi wato da zan ki jingina wani aiki zuwa ga wani Allah baya da kyau saboda haka wannan jarabawan ko da ba kara auren ba daidai wannan lokacin sai ta samu
Allah
ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika ala Allah yasir babu wata musiba da ka gani tana faruwa ba ce da izinin Allah take faruwa kuma da ma rubutacciya ce saboda haka abinda Allah yake so wa man yu'min billahi yahdi qalba duk wanda ya imani da Allah to Allah zai shirya mai zuciyar shi ma'ana ana so ka rungu makaddara ka yarda da cewa abin da ke faruwa da kaddara Allah yake faruwa ba wani mutum ne yake samu da shi ba na
yadda wannan kuma take tambaya tace suna da kare gida wai in ya shahi tuhatta ta tana sallah ko ku ba ta sallah
tana tambaya cewa suna da kare cikin gida wai in wannan karen ya shahi kayanta ko tubabinta zai yi sallah ko ba zai yi sallah ba tana yin sallah da shi idan karen da aka aje gida wanda musulunci ya kada aje shi shi ne karen gadi in kare ba ya gadi to haramun ne a bare cikin gida bai da wani amfani kuma kullum zai zan rage ma ladan ibadarka to da baya da amfani amma in gadi yake ma gidanka ko gonarka ko wani wurinka yana ma tsaron rayuwarka ko tsaron kasuwancinka to ba matsala ya zamanto kamar abokin cuɗanya kai saboda ka dan ya taba ma abin nan illa dai bakin shi kawai baki ne wannan an yi jima'i cewa bakin shi baya da tsarki to a duk lokacin da kare yasa baki cikin abin shan ɗayan ku ko abincin shi to sai an wanke shi har sau bakwai baya da kyau bakin shi baya da kyau kwata-kwata amma dan ya shafe ka wannan baya sama na kisa
Allah sa kare wannan kuma suke tambaya su ce su biyu ne suke tattaunawa ga mutumin da ya samu kuɗin sayan gida kuma da wanda ya samu kuɗin tahiya haji sai su gani a fifita ta aikin haji shi ya sayan gida shi ne su gani to hakan din ya kamata
suna tambaya su biyu ne wai da mutumin da ya samu kuɗin sayan gida da kuma wanda ya samu kuɗin tahiya aikin haji wane ya kamata a yi aikin haji ya kamata a yi ko sayan gida in dai su kadai ne ke ga mutum to gida za a yi sa in dai su kadai ne dama ana magana in ka raga wanda za su yi ma saura na biyan bukatarka ba ba raga ba in ka ɗauka ka bada sai ka koma neman wasu kuma to kaga ba ta kama ka ba kuma aikin haji da muke gani duk da yake akwai sabanin malamai barilla ne a cikin rayuwarka sau ɗaya shin barilla ne da gauga ko barilla ne akan jinkiri kamar sallah ce idan aka kira sallah wajibi ne ka yi ta yanzu ko kuwa an jima maka na yi misali yanzu isha'i muke ciki ko lokaci ya yi yanzu misali ya shigo to ya halitta mu bari sai karhe sha ɗaya mai sallah ko ko yanzu da ta waje ba za mu yi a lokacin ta yana ta yi har zuwa nawa har zuwa sulusun laili aka ce ɗaya daga cikin ukun dare ko
haka ne
to kenan tana da lokaci mai tsawo saboda kai ta mai haji tana da lokaci mai tsawo
Allahu akbar
yawa kana da shekaru baka san ranar mutuwar ka sai dai an so ka gaugauta din mustahabi ne ba wajibi bane
na'am
to haka ne in kana da kudi ko da ma kana da wadanda suka rage ba wai wajibi ne da gaugawa ba kana ya bari bari sai kai
na'am
muna ganewa idan ka bari bari kai ba laifi bane in dai kana da niyya cewa zaka yi haji ba ka da laifi
masha Allah Allah ya sa mu dace Allah ya sa kare wannan ko suke tambaya akwai sunan Tufailul Dausi to wa'an yarinya ce aka sa mana isa mata Tufaila
ai dama ba akwai ba
eh
wai Tufailul Dausi sabon annabi
eh haka
an ce shine karshen sahabbai wurin rasuwa
haka
daga shi babu wani sahabi da ya rasu wai Tufailul Dausi in diya ce mace za a ce mata Tufaila me zai hana abinda ake yin da Tufail suna ne sunan sahabi ne mai daraja amma ba ne shi ne dan micici ko kuma yadda ba wuce ta dan laƙuƙu shine Tufail ita kuma kaga mace ce yan laƙuƙu ake amma sababu komai saboda san sabon annabi sallallahu alaihi wasallam yayi
adalla wannan ko
ce yayi ko
eh yawa ikira akwai yanzu ana samun maza wanda suke dan matsa ma matan su na su je masu ta inda bayan gari ke hito yace ya san da wannan abun bai da kyau yace to me hukuncin wannan ko mace in ta nemi saki ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba
yace yanzu ana samun da yawa daga cikin maza suna so su sadu da matansu ta baya mana ta dubura ana samu mata da yawa ana samu maza da yawa gaskiya wai mace ta nemi cewa a sake ta bata yi laifi ba saboda sabon Allah ne bai da kyau je kawai
masha Allah wannan kuma yace yana aiki cikin wata ONG inda an aza ka'idodi da sharuɗai wajen taimako dama taimako ne suke ba talakawa to sai yace in an ce abu wannan abin da ma'aikatar ta aza mutane da dama ba za su samu wannan taimako ba yace in sai yake dubara yake ba waɗansu yana canza wannan sharuɗai yace wai ko aikin shi yayi daidai haka da yake ko bai ba yanda su aka aza ka'idodin akwai ka'idodin da sai mutanen sun cika kannan a basu to sai ga ba samu da yawa talakawa sai shi kuma ya canza yake badawa ko da ba cika wannan ka'ido sai rubuta sun cika dan su samu
bai da kyau da abin da aka yi sharadi a bare ba cika wannan sharadi abubuwa ne irin na taimako an sa ka'idodi da sharadi wanda ya cika a bashi wanda bai cika ba ka a bashi to sai yake ganin mutane duk ba su cika wannan sharadi shi kuma sai yake dan waja baya da waɗannan sharadi bai da kyau ya kamata ya gaya ma manya waɗanda suka baya aikin cewa sharadin nan da ka'idodi da aka saba a cika su saboda haka yana so ko dai ya ce masa ajayi ko kuma ya ce yana son duk wanda bai cika ba a bashi kawai in an ga yana da bukata amma shi da kanshi kai haka
yawa tambaya ta karshe wallahi yake tambaya ce nafilolin rana wanda ake auraka a hudu rawatib din yace yana iya wanda aka ce ai hudun nan yayi zama guda da raka a hudu ko ko dole biyan sa ya tahiya salam ce kanne ta ce
nafilolin rana da ake raka bibi wai ya halitta mutun ya hadisu ya raka hudu zan da sallami koko kamata ya mutun ya bibi kamar yanda yake bibi ake yi a sallami bi ake na dare ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake hadiwa ya yi hudu wani lokaci ma ya takwas wani lokaci ma ya koma shi manzo Allah yana yi sallallahu alaihi wasallam amma ne na rana bibi ake sai mutun ya bari kai ya kara kai ya rage na'am
Assalamu alaikum
warahmatullahi
malam wannan tambaya yace mutum zai iya yin wanka cikin su ya raga hawa ne ya yi ya halitta ko da wankan zanaba ne
ko ya halitta mutum ya wanka cikin su ya raga kuma wani ya zo ya yi wankan zanaba ba an taba yin wanka cikin su sai ka ce dan jari sai dai wanka da su ko
yi wanka da su
ya halitta ya halitta babu amma matsala kana iya yin wanka da ruwa wani ya zo ka raga shi ma ya amfani da su babu ne
na sai tambaya ta biyu malam ne ce mutum ne yazo bai sallar azhar ba sai yazo iska za a yi sallar asar ko zai yi bin sallar asar din daga bayan an sallar ne yayi ya azhar din
mutanen da bai sallar azhar bai zuwa iska yana asar ko yana yi bin asar din daga bayan azhar galibin malamai sun tayi akan cewa ba za ka yi wannan sallar wanda ake ba sai dai kai waccan wanda baka yi ba saboda ana bin ka bashi bai kamata ka je kai ta shagali ba ko ba haka ba ana bin ka bashi kamata ka biya bashi sannan kai shagalin ka mutum na bin ka dala 100 kuma 100 ce gare ka ko jikka ke gare ka kamata kai shagalin jikka sai ka biya shi ko ka raba ka baya 100 shi in ya so kai shagalin ka da dala 100 Allah na bin ka bashi kuma ka je kai wata ibada ga wanda yake bin ka ita kamata ka fara da ita duk da yake mas'ala ce ta sabani tsakanin malamai ko suna ganin babu laifi kai la asar dinka in ya so daga baya kai azhar Allah ya sa mu dace ba na da za ka yi ne ba kai laifi ba da sallar ka ta yi amma kai sabani abin da ya kamata kai
sai tambaya malamai wannan ce ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba kashe mutum da hannunsa
ko kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba kashe mutum da hannunsa manzo Allah ya taba kashe mutum da hannunsa kamawa take yayi Allah ya fi kowa tausayi tunda aka ce ya taba kaga yana da tausayi da ba yana da tausayi kashewa za a cewa yayi ko ba haka ba to za ya kashe mutane amma an ce ya taba a duk mutum da aka ce ya taba yin kaza kaga ba aikin shi bane ba wata kama ne kabri ya so za ya kashe shi kaga in shi bai kashe shi ba kashe shi za ya shi ne ya faru kawai amma ba aikin annabi bane ya kashe mutane na'am
na'am sai masu malamin wannan sanda suna da al'ana cikakke suna bai ta sanfal qur'ani ta madrasa ta khalid bin walid haddi mashi
suke ina to makarantar khalid ibn walid tana ga yata al'umman musulmi zuwa wurin sabkar karatun al'qur'ani mai girma ranar lahadi bayan la'asar ban san ina ne take
can gawo
to gawo ne take
ya fara yammacin wannan fanfan buzuwa fanfan buzuwa
yammacin fanfan buzuwa take tara na sahi ne ko ko da marice ne
eh to wasu rubuta
galibi ne da marice ne
tara ne tara na sahi
ina ga makarantar nan ce take yammacin abin nan unguwar nan ta shirmamun mutane
tara na sahi ne ake
kokari tara na sai wanda Allah ta'ala ya bari ku su ya halarta
tarjuman shi
na'am
sai suna kuma ne da tawazi rasanti nan almasu wajen gidan ciki wajen abin nan karin tijila da tawazi rasanti insha Allah kana da ta mutane
shi akwai shi ma ne yana ga yata al'umman musulmi zuwa wurin wa'azi bayan sallar isha'i rana asabar can wajen bila 40 ko kuma karin tijila wani aka ce bila 40 sai rasa ina ne Allah ya ba da iko halarta bismillah alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah ko mutum ne yake ma iyayen shi addu'a kowane lokaci ta masa ta wai haka ya dace koko kamata yi lokaci bayan lokaci ya zanki addu'a in ya dace kai ma ka zanki ma kanka ka zanki mancewa da kanka sai wani lokaci ka ma kanka addu'a to su ma ya kamata ka masa in kuma bai dace ba to su ma bai dace ka masa yawa duk lokacin da ka samu dama ka yi addu'a to kai kuma ka sa su ci yadda baka gaji da yi ma kanka addu'a ba to kanka gaji da yi ma mahaifanka addu'a
sai mutum ne Allah ya mashi wadata to yana taimaka ma dangin shi ko da yaushe amma kuma banci yana taimaka masu sai kuma suna yawan tambayar shi sai kai ya koshi da abin da suke tambayar shi amma yana da wata wai ko yana ya kamata kawai tsaya da su kawai
mutum ne yake taimaka ma dangin shi sosai bayan kai suna roƙon shi suna tambayar shi suna matsa mashi abin ya ishe shi ko ya kamata ya tsaida bai kamata ya tsaida ba kamata yayi ya ci gaba da kyautata musu idan ki masa nasiha wanda ke kyautata wa bai kamata kana roƙon shi na kullun nan shi ma ba turbudo su yake yana dauka kasuwanci yake kuma yana son sa amma yake dauka yana ba tunda akwai mutane da ya ba su ba dangin su ko kun samu dan uwa da yake taimaka maka kuma sai ku gode ma Allah ba sai kun bata mutum ba ya san tambayawa mutum ba ya zaro saboda yadda kake son kudin na wallahi shi ma yana son su amma bi saboda kaunarka dangantaka ce ba ya so ta bace yake dauka yayi hakuri ya hakurtar da zuciyar shi ya baka kuma sai ka koma kana roƙo kana cewa a kawo ya san ka fa ya san bukatarka ya san kai dai ba kada ya san yahi ka to mina ne kuma sai ka gode baki illa rura ce ta saso wanda dama dahikarin abin da yake baka sai kai magana kun wata larura ce rishin lafiyar ka ko ta diyanka ko ta matanka kaga ba kai yawa ya san ba kai ya kai magana sai abu amma mutunan da duk wata sai ya baka masara sai ya baka buhun shinkawa sai ya doke yan kudi ya baka kuma bayan sati da wannan kuma sai ka ya ka ce wallahi akwai matsala ya kamata ka je kai maganin matsalar ka dan adam ya dogara da Allah sa'an nan ya dogara da kanshi saka dogara da kowa bayan Allah ka dogara da Allah ne mai bada wa mayyata tawakkal ala Allah wa huwa hasbu duk wanda ya dogara da Allah Allah ya ishe shi karka roki kowa sun ba Allah subhanahu wataala ba sai abin da babu makawa gare shi amma da diya ma yawa ana baka kuma ka koma kana kawo dauka san dabi'a muci mu mutanen mu haka muke mu dabi'an mu ci mu muna son ci ma kwance rayuwar muna son banza rayuwar arzikin Allah ga nan baje-baje amma ba mu ganin shi da zaran mun samu wani yana ba mu shikenan kawai sai mu saki jiki kenan sai ga ka kwanta da mutum ka tashi da shi duk tunanin ka da inda kai ma ko wulgin abahon shi ga sai ka tsaya kuma yana kyautata ba mai wace irin rayuwa ce wannan kaga wannan rishin tawakkali ne da Allah baka dogara da Allah ba ka dogara da Allah da farko Allah ya sabo ba wanda zai zanki taimaka ba shikenan ba sai ka ƙara wannan dogaran da baka roka ba ya baka ba sai dogaran ya karu ba ka ƙara dogaro da Allah ka ƙara kame kanka kuma kai ta nema wurin Allah ya buɗa maka wasu hanyoyi amma ba ka zo kana kwanta da mutum ba mutunan ya zama jininka ya zama namanka ya zama tunaninka komai shi ne in ka motsawa ne in kai nan wurin wani in ka taho ko ina za ni ganin wani kaga ka rabu da Allah ba a san irin wannan rayuwa ka dogara da Allah subhanahu wataala Allah ya ce wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara da Allah da bai mutuwa haka ake so in ka dogara da Allah Allah ya ishe ka Allah zai baka alaysa Allahu bikafin 'abdahu shin Allah ba ya ishe bawan shi ba Allah ya ishe bawa saboda haka kamata yayi ka dogara da Allah kai kuma dan uwa da kake taimaka ma yan uwanka ka ci gaba da hakuri ka ci gaba da kyautata musu Allah ta'ala yana son masu kyautatawa karka kashi abinda kake kai in sun roka ba kaiyawa ka ci ba kaiyawa tunda dai wancan ihsanin yana nan lokaci ba lokaci kana musu wanda ya roka ka ce ya hakuri Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ka biya mana bukatun mu alheri babi bace kace
wani ya karu gura
to
suna muhaj suna kan ektan ba muhaj ya kamata a samu yaro shi
muhaj
muhaj
ni ban tawo yawan shi
muhaj haka sai
sunan muhaj yake tambaya wai ya kamata a samu yaro shi muhaj kalmar ma ban taɓa jinta ba amma dai na san kalmar muhajatu da muhaju na san muhaju ka san ba faranshi ya aka rubuta muhaju dole sai ya ja shi bai ya cewa muhaju bai ya ce mi yawwa an yi m an yi ash an yi a ba sha za a yi ba ce muha ba da larabci haka yake da larabci an yi mimun an yi ha'un an yi jimun haka yake wasilla ne kawai muhaju jami ne mai muhja muhaju na san shi ne muhaju ya halitta amma muhaju ban san shi ba gaskiya ban san mali shi ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم لا ترى لنا ذنبا إلا غفرته ولا من إلا فرجته ولا كرما إلا نفسته ولا عدوا إلا خذلته ولا جاهلا إلا علمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا رددته ولا جاهلا إلا علمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض عنا ديوننا يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.